بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم مساء البركة، barkanmu da sake saduwa a wannan safiya ta Litinin, wadda ita ce safiyar 27 ga watan Jumadal Ula, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1442, wanda ya dace da lissafin 11 ga watan January shekarar miladiya ta 2021. A wannan darasi namu na juz'un fit tamassuki bis sunan na al-Imam al-Hafiz Shamsuddin al-Zahabi rahmatullahi alayhi. Wannan shine darasi na 8 a cikin wannan jeren giya, kuma shine na ƙarshe insha Allah a cikin waɗannan wato jeren giyar darussa da muke daga wannan littafi mai albarka, wanda al-Imam al-Zahabi yayi shi ne don yin nasiha ga musulmi akan riko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma gujewa bid'o'i da kirkirarren abubuwa a cikin addini. Za mu tashi yayin da Imam al-Zahabi yake cewa: فأباه لنا الغنائم ولحم الإبل ومواكلة الحائض وأباه لنا العمل في السبت. ينا شي gaba da bayyana mana irin alheran da ke cikin musulunci, da irin saukin da Allah subhanahu wa ta'ala yi mana a musulunci, da yadda Allah ya rangwanta mana, ya rage mana abubuwa da yawa waɗanda suke masu wahala, da wanda za su sanya mu cikin kunci, ba kamar yadda yawa bani Isra'ila ba sakamakon barnar su waɗanda kamar yadda Allah yake cewa: walaqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiina. Da ire-iren su Allah yake kun san labarin waɗanda suka yi ta'addanci a asabar, sai muka ce musu ku zama birai. Da ire-iren su haka irin fadan Allah: waqulna lahum la ta'du fi sabti wa akhadna minhum mithaqan ghaliza. Da ire-iren waɗannan nasoshi. To sai malam ya ci gaba da cewa: fa abaha lanal ghanaima. Allah subhanahu wataala ya halasta mana ganimomi, cin ganima, kamar da muka bayyana a darasi da ya gabata, walahamal ibli, da naman raqumi, wa muakalatil ha'i wa muakalatal ha'idi, da cin abinci, da yin zamantakekeniya ta aure in banda saduwa, aka halasta ga miji tsakanin shi da matarsa wacce take cikin jinin al'ada. Wa abaha lanal amala fi sabti, kuma Allah subhanahu wataala ya halasta mana yin aiki a ranakun asabar, abinda ba a halasta ma yahudawa ba, kamar yadda muka ishara farin Allah: walaqad alimtum alladhina itadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Hakika kun san wadanda suka yi tawaye, suka wuce makadi da rawa, suka yi ta'adda akan abinda aka halasta musu ranar asabar, na hana su yin su, sai Allah ya ce musu ku zama birai, ku zama kaskantattu. Allah ka tsare mu. Wa arba'a min az-zawjat, Allah kuma ya halasta mana mu al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama auren mata har guda hudu reras, ga wanda yake da ƙarfi, yake da iko, yake da ainihin wato iko na hankali da adalci da tunani da yin da sanin ya kamata da wadata ta riƙe su. Wannan shine sunna ta addinin musulunci, shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa iddata min as-sarari, da kuma wato sadaka, iya abinda ƙarfin mutum ya kai da wadatarsa. Wal afwa, hakana Allah ya mana afwa an asaril ghaidi. To anan muka kwana, Allah subhanahu wa ta'ala ya mana afwa daga burbushin bayan gida, ma'ana sanda mutum zai yi tsarki da hoge ko da takardan bandaki tishu kenan, ko ma da ruwa ne, inda za a sunsuna dubararsa, za a ji ragowar wari, wato akwai ragowar warin wannan ghaidin, ko a hannunsa da ya wanki, ko a abin da ya amfani da shi, za a samu ragowa. Wani lokaci ma ba yayi warin ba, har a gama kalar ko kamannin abu. Wani lokaci bayan mutum ya maida suturarsa, idan suturar ta gogi dubaran, sai ya ga ragowar dattin. Amma duk da haka ba a ce tsarkin shi bai tsarkaku ba, aka rangwanta akan wannan. Wannan samun wannan burbushin na nuni zuwa ga akwai ragowar wannan wato kazanta ta najasa a tare da mutum. Amma Allah ya rangume akan haka. والتطهير بالتراب, Allah ya halasta mana yin tsarki da ƙasa, yin wato taimama da makamantan su, kamar yadda Allah ya fada: fatayammamu sa'idan tayyiba, wanda wannan shi ma yana daga cikin khasa'is na addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Was salata fil ardi, da kuma yin sallah a bayan ƙasa al'ummomin da baya halarta su sallah sai a mihrabi sai a cikin ginannan masallaci sai wurin da aka kebance aka ce nan masallaci ne kamar da kake ganin Kirista har a yanzu ba sa iya gudanar da ibada su sai a cikin ginanniyar coci ko wurin da suka yi adopting suka mai da shi coci in ba yanzu da suka zake ba wanda bid'a ce a cikin addinin su baka ganin Kirista suna yin wato bauta suna yin service akan titi ko a bakin hanya to amma mu a musulunci duk inda ka samu waj'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tuhura annabi sallallahu alaihi wasallam yace an bani kasa gaba dayanta ta zama mini wurin ibada kuma abin yin sarki in ba makabarta ba illa al-maqbara wal hammam in banda ban daki da kuma makabarta sune kadai ba halasta ai sallah a ciki ba makabarta saboda zari'a ta ainihin wato shirka kar ai sujuda ga wannan Allah wasu kuma suka ce saboda abin da ke cikin ta na jini da sauran su wanda najasa ne wanda magana ce wannan mai rauni wacce ta fi karfi sai kuma hammam wato ban daki wanda wuri ne na kazanta wuri ne na taron al-khaba'is wato sheidanin aljannu haka kuma aka haramta sallah a wurare kaman wato abin nan makwantar raƙuma shi ma saboda sheidanin aljannu dake wajen falatafa bina fi ashiya akthira kaga Allah yayi mana sassauci akan abubuwa da dama kamar rangwame akan mai azumi ya sha saboda tafiya ko rashin lafiya da rangwame ga kaza rangwame iri daban-daban ga sunan wa wa'adana bi ijabati du'a kuma Allah yayi mana alƙawarin karban addu'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ubangijinku yace ku roke ni sai na amsa muku wannan alƙawari ne daga Allah subhanahu wata'ala malan yayi iktibasi cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku ce bari ku kirga ni'imomin Allah ba za ku iya kididdige ni'imomin da Allah ya muku ba Allah ya muku ni'ima da yawa da yawa ya ku musulmi to abinda malan yake mana ishara anan shine ya kamata musulmi ya kalli irin wannan girman ni'imomin da Allah ya mishi abinda ya kamata ya kare ci moriya kenan ba ya ce bari ya yi fito na fito da su ko ya kirkiro nashi yayi watsi da waɗanda Allah ya ce yayi yayi watsi da waɗanda annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi ba wannan hali bai dace da musulmi ba wa shar'a lana nabiyuna kullu ibadatin tuqarribuna ila Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabinmu alaihi salatu wasalam shi kuma ya shar'anta mana dukkanin ibadoji waɗanda za su kusantar da mu zuwa ga Allah ya koya mana ibadoji na salloli da azumi da sadaka da zikirori da karatun alqur'ani da sada zumunci da biyayyar iyaye da sanin girman na gaba da yawaita tuna lahira da gujema gudun duniya abubuwa iri daban-daban waɗanda dukkanin su suna hidima ne ga maslaha dukkan su for our own interest wato mu ne za mu ci moriyar su wa allamana mal iman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sanar da mu ya koya mana karatu akan menene imani wa mat tauhid da kuma menene dayanta Allah wa tarakana sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yi kaura ya koma ga Allah ya bar mu alal bayda layliha kanahariha akan farar hanya wanda take da hasken lantarki fari tas wanda daranta bai bambanta da ranar ta ba saboda haskenta kamar yadda kake ganin hasken manya-manyan birane a manya-manyan garuruwa wanda ba za ka bata ba ba za ka rasa ina ne hanya ba ba ma ka iya gane yaushe rana ta fito yaushe ta fadi saboda hasken lantarki to haka hanyar musulunci take da wannan hasken fa ayyu hajatin bina ila albidai to dan haka ya zami mu bukatu zuwa ga bid'o'i ba mu da bukata zuwa ga bid'o'i fil aqwali wal a'mali wal ahwali wal muhdathati taka ba mu da bukata zuwa ga makirkiro bid'a fil aqwal a cikin maganganu wal a'mal da cikin ayyuka wal ahwal da cikin yanayi wal muhdathat da kirkirarren abubuwa ba mu da bukata su mu musulmai fa fi sunnati kifayatun wa baraka abinda ya tabbata a cikin sunna ya ishe mu kuma shike da albarka fa ya laitana yace kai can mu ina ma da nan habu bi ba'dina ilman wa amalan ina ma da za a ce mu hada kanmu mu taimaka wa junanmu mu karfafu junanmu ilman wajen koyar da ilimi ga junanmu wa amalan mu taimaki junanmu wajen aiki da iliminmu wa diyanatan mu hada karfi da karfe wajen taimakon addininmu wa mu'taqada mu hada karfi da karfe wajen taimakon aqidanmu ta musulunci fasharul bid'i wa akhbasuha, to bayan da ya gama wannan magana sai kuma zai magana akan martabobi na mud'o'in ta fuskar wato tsananin batarsu, yace fa sharul bid'ah wa akhbasuha, mafi sharrin bid'a, mafi munin bid'a, ma akhraja sahibaha min al-islam, itace bid'a da zata iftar da mai yin ta daga musulunci, wa aujaba lahu al-khulud ila an-nar, idan har mutun yaje bid'a wanda zata fitar da shi daga musulunci babu shakka ya je wa bid'a mafi muni, domin bid'o'in akwai wadanda sha'anin su shine za su fitar mutun daga musulunci domin ba su zama shirka ko kafirci, kamar fadin Allah wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harfi wal an'ami nasiba, wadanda suka riki abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta na tsirrai na ainihin wato ababen noma suka maida su a matsayin alloli, to waɗannan to sun yi shirka, nasiban suka maida, suka sa wa Allah rabo, suka ce ga rabon Allah a cikin wannan, to wannan kaga shirka ne, sai hadha lillahi wa hadha li shurakaina fa ma kana lillahi fa huwa yasulu ila shurakaina ma kana li shurakaina fa la yasulu ila Allah, wannan shirka ce mutum ya yi irin wannan abu, ya zabi wani abu a cikin abin noman shi ko dabbobinsa ya ce wannan na Allah ne, sa'iba da sauransu da ake, to wannan akwai irin wannan bid'a wacce take mukaffira wanda zata fitar da mutum daga musulunci, sai malam ya ce wa aujaba lahul khuluda fin nari, wacce kuma zata tirsasa, zata jawo a sa mutum a wuta har abadan abidina, Allah ka tsare mu daga wuta, kan nusairiyya, kaman aqida an-nusairiyya, akwai aqida ta wasu baqaqen yan shi'a marasa daraja wanda suke da mummunar aqida ta cewa Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu suna cewa Allah ne ubangiji, suna ganin Abdurrahman dan Miljam wannan baqin kafiri, wannan baqin wannan baqin bakhawariji amin, wanda ya kashe sayyidina Ali, suna mishi kallon wato shi ma wani wali ne, suna girmama shi, suna yin wata sallah iri daban da ta musulmai ba wanda ka sani ba, sannan ba sa itirafi da dokokin Allah na zakka, dokokin Allah na muharramai a cikin mata, dokokin Allah game da ainihin wato na dubba da sauransu, duk ba sa itirafi da wannan abin da suka gada masu ke, ana ce musu nusairiyya ne saboda mabiyan wani mutum ne mai suna Muhammad ibn Nusayr al-Basri wanda ya rasu ta 270 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Waɗannan galibi irin waɗannan ƴan bid'a yanzu sun ƙare, babu irinsu a zahirin rayuwar da muke yi. Wal batiniyya, da karamita su ne al batiniyya, wato su ma bid'a ce wadda kamar yadda muka ji a baya, dukkanin musulmi ba sa shakku game da kafircin masu wannan aqida, domin sun warware dukkanin kullin musulunci kulli bayan kulli, su ma suna haramta duk wani abu da Allah, suna halasta duk wani abu da Allah ya haramta, ba sa aiki da abin da Allah ya aiko na addini. Wa man da'a nubuwata Ali, da wanda yake rafidi ne da awar cewa wato annabi sayyidina Ali annabin Allah ne, wanda suke ganin cewa Allah yana wa sayyidina Ali wahayi, shi ma annabi ne, ko su ce Jibrilu ne ya kuskure, ba Muhammad aka ce kawo ma wahayi ba, Aliyu aka ce kawo ma, da irin dai wannan so kiburutsu da zaka ji shi yafi kama da tatsuniya, to waɗannan su ma duka irin wannan bid'a, bid'a ce wacce take mafi munin bid'a saboda tana kaiwa ga kafirci. Thumma ba'dahum, sannan bayan su kuma ghulatur rafida, matsananta ƴan shi'a masu tsananin shi'anci, muna fassara rafida kullun da shi'a saboda wato biye ma abinda harshe na zamani ya karkata zuwa gare shi, amma asalin abin da ake ce ma shi'a da rafida abubuwa ne guda biyu, duk da yake suna da inda suke haduwa. Aka ce rafidi sune wanda suka yarfar da halifancin Abubakar da Umar da Usman, suka ce ba su yarda ba, ko kuma kamar yadda ake cewa wanda suka yarfar da wancan jika na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da suka ce sai ya zagi waɗannan bayan Allah ya ce ba zai zage su ba, sai a ce mishi rafidi, wato wanda yake watsi da salaf kenan, wanda suke zagin magabata Abubakar, Umar, Uthman da ainihin su Abu Huraira da su Muawiya da su Aisha da su Hafsa da sauran sahabbai, suna zagin su, suna aibata su, suna musu sharri, suna cewa sun ci amanan ma'aiki, sun yi kaza, sun yi kaza, da dai abubuwan da ka sani wanda ƴan shi'a da ake da su suke raye a yanzu, wani ta ci aqida su, to waɗannan rafidawa ne, to ghulatur rafida, waɗanda suka kai matuƙa suka tsananta ko sunan wani mutumin kirki ba su zo su ji ambata sai sun zabga mishi zagi sai sun yi ashariya sai sun muzanta shi to sune a mataki na biyu na batattu ɗan bid'a wa gulatul jahamiyya da masu kaiwa matuƙa wajen jahamiyanci jahamiyya sune atba'u jaham ibn safwan wanda aka ambata a baya waɗanda suke kore siffofin Allah al-khabariyya wal khawarij da kuma khawarija ɗan kalakatu da ɗan boko haram da masu fito na fito da shugabanni da masu kafirta musulmai akan zinubai da masu irin waɗannan aqidu da saurin zubar da jini din nan waɗannan su ma su suna kan wannan matakin na biyu wa haulai kaga waɗannan gulatul rafida gulatul jahmiya da khawarij yutaraddadu fi kufrihim akwai kai komo akwai sabanin ra'ayi gurin malamai game da kafirai ne su ko musulmai ɗan shi'a masu zagin sahabbai kafirai ne ko musulmai wasu malamai za su ce kafirai ne akwai malamai da suke kafirta su wasu kuma su ce a'a a ayanuhum manyan su waɗanda suke yin abin a bisa suna sanar sun kudirce su ne kafiran wato irin su Khomeini da ire-iren su waɗanda kamar yadda malaman musulunci a wannan zamani sun yi ijma'i akan kafircin su Albani su Ibn Baz da su Uthaymeen sun ambaci fatawa akan kafircin sa misali amma sauran awam sauran mabiya jahilai ɗan abu ya yi ma a shakiɗa to wannan ba a kafirta su waɗannan abin tausayi ne waɗannan abin a musu wa'azi ne domin galibin su san asalin dawar garin ba ba sa kudurci asalin wannan barnar da kafircin nan ko da suna furtawa ba su san me suke furtawa ba an dai lakkana musu ne akwai malaman da suke kallon haka khawarija masu fito na fito da shugabanni masu kafirta musulmai akan zalibai musulmai ne ko kafirai wasu malamai su ce kafirai ne saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da na tarar da su laqataltuhum qatla adi da sai na kakkashe su irin kashewar da aka yi ma adawa daga adawa kafirai ne suka ce ta fuskar wannan kwatancin da yaron da cewa kafirai ne su wasu kuma suka yi hujja da magana sayyidina Allah aka tambaye shi aka ce kafirai ne yace minal kufri farru aka ce ya kai amirul mu'minin waɗannan mutanen kafirai ne ko musulmai sai yace minal kufri farru ai kafircin wai suke guje ma domin ai cewa suke inal hukmu illa lillah suna cewa wanda duk ya sanya hukunci ga mazaje to ya kafirta su suna ganin su ne musulmai to kaga irin wannan ba za a yi saurin kafirta su ba a gun wasu malamai to amma ya ishi mutum ya ishe ka wato abin tsoro ga kanka a ce musuluncin ka malamai suna sabani shin musulmi ne kai ko ba musulmi ba kamar mutumin da ake tuhuma ne a ce ana tuhuma shi da yayi kisan kai an kasa tabbatar da yayi ko bai yi ba ana ta bincike akan shi wanda karshe in aka tabbata ya tabbata ya kisan kai za a kashe shi in bai tabbata ba a sake shi amma yanzu yana hannun hukuma yaya kake jin hankalinka zai kasance kai mai wannan wanda kake wannan matsayin da duk wani masoyinka saboda ba a san ko ka kai labari ko ba ka kai ba to kamar tarikus salati kenan shi ma wanda malamai suka yi sabani mai yawa akan musulmi ne shi ko ba musulmi ba kaga ya ishe ka kai da ke wasa da sallah ya ishe ka abun tsoro a ce malaman musulunci tun zamanin farko har yanzu suna sabani akan shin kana cikin musulunci ko ka fita to haka su ma waɗannan ana da wannan sabanin game da tabbatuwar musuluncin su ko kuma kore musuluncin su ba a san ina aka kwana ba saboda malamai sun yi sabani game da al'amarin su saka ji ya ce wa haula'i yutaraddadu fi kufrihi wa kadha man sarraha bi khalqil qur'ani haka nan wanda ya fito karara yace qur'ani halitta ne bai da alqur'ani magana Allah bane kaga wannan shi ma ya karyata ayoyi da dama cikin alqur'ani wanda suke tabbatar da cewa qur'ani magana Allah ne to amma me yasa ba za a tafi kai tsaye a ce kafiri bane saboda galibi da tawili suke yin wannan in mun tuna a baya an ambaci kaida ta cewa musulmi na iya samun kanshi a cikin wani tawili wanda zai fada cikin kuskure amma Allah yakan gafarta au jassama ko wanda ya maida Allah jiki yake siffanta Allah da jiki irin nabil adama mujassima kenan wanda daga cikin daga kokarin wato isbatu sifat sai mutun ya kai matuƙa ya kure ya wuce makadi da rawa ya kure lamba har ya kai ga tajsimi ne kokarin sanyawa Allah jiki irin nabil adama au jahada sifati ko kuma kishiyar shi mai tajsimin shine wanda yake kore siffofin Allah gabaki daya ya zama ya kore su au shabbaha Allah bi khalqihi ko mushabbiha wanda suke kwatanta Allah da halittunsa duk waɗannan wato suna gaba ne asalin wurin mai kyau yana tsakiya shine tabbatar da siffofin Allah yadda ya tabbatar da su ba tare da korewa ba ba tare da tamfili ba ba tare da tashbihi ba ba tare da tajsidi ba shine asalin aqidar musulmi ahlus sunna kenan asalin aqidar salafiyya kenan thumma durahum sai kuma na ƙasa da su wanda suke mataki na uku kenan. Wancan mataki na daya su nusairiya, mataki na biyu su ne wanda ake da sabani akan kafircin su, su ne su gulatu shi'a da jahmiya da khawarij. To mataki na uku shine thumma dunahumul qadariyatu wa du'atul mu'tazila. Sannan sai kuma al-qadariyya wanda nabi ya ce majusu hadhihi al-umma, qadariyawa wato masu musun kaddara wanda ba su yarda cewa Allah yana da tasrifi akan abubuwan da suke faruwa ba, kuma sun kasa bambance abubuwa. Abubuwa ne guda hudu. Akwai na farko al-ilmu, a cikin kudura akwai ilimi na sanin da Allah yi. Sannan al-kitabatu, sannan akwai rubutawa da Allah ya sa aka rubuta abin da zai faru. Sannan kuma akwai al-mashi'atu, ganin dama da Allah ya ga dama ya baka, wanda kafin ganin dama akwai kuma al-khalqu, Allah ne ya halitta, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Wannan abun guda hudu: al-ilmu, al-kitabatu, al-khalqu, al-mashi'atu. To waɗannan hudun sai sun hadu shine kaddara Allah. Sai suka yi musu, suka ce Allah ma bai sani ba, Allah bai san kaza zai faru ba, sai ya ga mutane suna aikatawa. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Allah ya fi karfin wannan muguwar magana da azzalime suke fada. Wa du'atul mu'tazila, da masu kiran mutane zuwa ga mu'tazilanci. Mu'tazilanci in za a takaita magana akan sa sai a ce shine gabatar da hankali akan nassi, kokarin fahimta addini ba bisa hasken nassoshin wahayi na Qur'ani da Sunna ba, a bisa abinda hankalin mai tunanin cewa yana da hankali, abinda hankalin shi ya ruska mishi, kuma duk inda aka ci karo tsakanin hankalin shi da abinda Allah ya faɗa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, musamman abinda yake hadisai ne, sai su yarfar da hadisan nan, ko su wulakantar da su, ko su ci zarafin hadisai, ko su yi wa hadisai izgilanci. Duk wannan yana daga cikin mu'tazilanci. Su ne masu aqida nan take haɗa akan abubuwa guda biyar, wato manzila baina manzilataini da abin nan al'adalci da sauransu. Wa man yanqusu bi Abi Bakrin wa Umar, da kuma wanda yake cin mutuncin sayyidina Abu Bakrin ko Umar. Thumma man yanqusu bi Uthmana, da wanda yake cin mutuncin sayyidina Uthman wa Ali, ko yake cin mutuncin sayyidina Ali wa Ammarin ko Ammarin wa Aisha radiyallahu anhu, wanda yake ganin wasu aibi na waɗannan yana kokarin shaharantar da aibin su, damuwarsa kullun ya gano kuskuren Abu Bakar ko laifin Umar ko inda sayyidina Uthmana ya zame, ko abinda Ali yayi wanda bai kyauta ba, ko rashin kirkin Ammaru, ko rashin kirkin Aisha, ai tayi kaza, ai ma wani ma yayi kaza, ai sun wa annabi kaza, ai kaza da suka wa annabi ba daidai bane, mummunan fasara da mummunan tawili da mummunan tunani akan waɗannan bayin Allah na gari. Wannan shine mataki na hudu, shine mataki na uku, amin, da qadariyya da waɗannan, da du'atul mu'tazila, wanda yake kiran mutane zuwa ga mu'tazilanci. Malam yace thumma dunahum, sai kuma na ƙasa da waɗannan sune ash-shi'a alladhina yuhibbuna ash-shaykhaini, waɗanda suna ƙaunan Abu Bakar da Umar, wa yufaddiluna Aliyan alayhima, amma suna ganin sayyidina Ali yafi su falala. Wannan shine asalin aqidar shi'a wacce take ba mai matsala sosai ba, wanda zaka same ta a cikin malaman hadisi, ana samun masu irin wannan. Akwai waɗanda ake jin cewa suna da irin haka, irin al-Imam Abu Abdurrahman an-Nasa'i, irin al-Hakim an-Naisaburi da wasu ire-iren su, irin wasu malamai cikin malaman Imam al-Bukhari kaman Ubaydullah ibn Musa da makamantansu. Suna nan mafi yawan su malaman kasar Kufa ne da sauran kasashen Iraki, suna da irin wannan fikira din, wanda ita ma ba daidai bane, amma ba abu bane mai tsanani da za a tsananta akai. Wazaidiyya, da Shi'a Zaidiyya, masu bin Zaid, wato ibnu abin al-Imam Zaid Zainul Abidina, al-Imam Zaid Zainul Abidina, fa bid'ul aqaidi tatanawwa'u, yace amma fa ka sani bid'o'in aqida suna nau'antuwa, suna da yawa da yawa, waɗansu da ya ambata anan saboda akwai su a zamanin da ya rayu, a bayan zamanin shi an samu wasu da yawa waɗanda bai ambata ba. Yace a azakallahu wa iyana minha, Allah Ubangiji ya tsare ka da mu daga waɗannan bid'o'i. Wasu suna ganin cewa ina an bayar wannan addu'a sai ka fara da kanka, a azanallahu wa iyyaka, saboda ka gabatar da kanka akan abun alkhairi, amma ya halasta a faɗa haka, kamar yadda in ana musallar gawa addu'a akan gabatar da gawar kafin mutum, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa akhlif yaqbi, sana'a cewa ghafir lahu wa lana ya rabbal alamin. sai wasu suka ce a koda wajen gawa din saboda ita ta riga ta kai ga abinda ta aikata to tsananin bukatar ta zuwa ga gafara yafi fiye da wanda yake da sauran rayuwa da aka shi sa ana aka ce wa gafir lahu walana ba a ce wa gafir lana walahu ba amma za ka yi addu'a da kanka da sauran rayu to sai ka fara da kanka haka wasu malamai suke gani wallahu ala daga cikin bid'o'i waɗanda suka taso suka haɓaka a bayan wannan magana da Imam Adh-Dhahabi yayi akwai bid'o'i da muke da su a wannan zamanin irin Ahmadiyya mabiya Gulam Ahmad Al-Qadiani wanda malamai suna ilhaƙin shi da wancan na farko domin iddayin annabta yake kuma kafiri malamai suke kallon shi malaman musulunci akwai irin bidoyi na Ikhwanul Muslimun wanda sun fi kama da Khawarija da sauransu wato wadanda suke damuwa da kokarin sai sun hambarar da gwamnatoci da fito na fito akwai bidoyi irin na Boko Haram da Daish wato masu zubda jini masu fita daga cikin al'ummar musulmai da irin yan kalakatu wanda sun fi kama da yan khawarija su ma ta fuskar tawayen su ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma irin gulatu sufiya wanda akwai su a zamanin Zahabi amma bai ambace su ba su ne wanda sufancin su ya kai ga wato karerai da cewa ko suna ganin Allah ko suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma halastawa kansu haram da yin tarbiya irin tasu ta sufaye wanda take ba su dama su dinga iktihamin haram ko su bar yin sallah ko su daina lazumtar ka'idoji na shari'a game da mutunci da addini da sauransu duk waɗannan ana ilhaƙin su da wancan mataki na biyu wanda aka ce wa ha'ula'i yutaraddadu fi kufrihim malan ya ci gaba da cewa wa khala'iqu min kibaril ulama'i rahmatullahi alaihim an samu wasu daga cikin malaman musulunci Allah ubangiji ya musu gafara badda'a ba'dhum ba'da waɗanda wasu su suka ce wasu in bid'a ne akwai malamai da suka zamananci junan su da suka dinga rigima da juna irin su Ibnul Jawzi da abokan hamayyarsa irin su Ibnu Jaririn abokan hamayyarsa irin al-Imam al-Ghazzali da abokan hamayyarsa irin su Ash-Shirazi irin su Abu Isa al-Shirazi irin su Ibnu Khuzaima irin tsakankanin Abu Nu'aymin da Ibnu Manda irin khatibu da wasu malamai da ya zamani da su in aka gangaro haka Ibnu Taymiya da rigingimun da suka yi tsakankanin shi da wasu malamai a zamanin sa da sauran irin rigingimu da aka yi ta yi zamani bayan zamani irin tsakanin abin nan As-Suyuti da ainihin wato As-Sakhawi haka dai zamani zaka samu badda'a ba'dhum ba'da wasu su ce su malan wana yan bid'a ne irin tsakanin su Ibnu Hazm da su Baji a Andalus irin waɗannan rigingimu da suka yi ta faruwa min Ash-Shafi'iyyati wal Hanafiyyati wal Hanabila wa ahli al-Athar irin mazhabin Shafi'iyya su ta rigima da Hanafiyya ko Hanafiyya da Hanbaliya ko Hanbaliya da Shafi'iyya ko malaman hadisi da waɗanda ba su damu da hadisi ba an ta rigingimu zamun na mabambanta iri daban-daban waɗannan rigingimu wanda har yanzu suna tsaye zaka ga ana ta yin su tsakankanin malamai malam wane ya ce malam wane dan bid'a ne shi ma ya ce kai ma dan bid'a ne sai ta suka junan su wa ahli al-kalami da kuma yan ilmul kalam wa musbitati sifati da masu tabbatar da as-sifat al-qur'aniyya wanda ke cikin alqur'ani lal khabariyya amma ba su yarda da waɗanda suke alkhabariyya ba waɗanda asha'ira kenan wa musbitatu shi'a duna ghairiha da kuma waɗanda suke wato yan shi'a ne amma suna tabbatar da abubuwan da ahlu suna ke tabbatarwa banda waɗancan yan shi'a da suka fita daga wannan rankiya wa musbitati ma thabata min al-akhbari da malamai waɗanda suke tabbatar da abin da yazo a cikin hadisi na siffofin Allah duna ma hasuna amma ba sa tabbatar da abin da bai zo da isnadi ingantacce ba duk abin da yake isnadin shi bai kai wato mutawatiri ba sa karba al-ikhtilafi ara'ihim wanda zaka tarar da sabani daban-daban akan tsakankanin malamai akan abubuwa ire-iren wannan wa mubalagatu ba'dihim fil iqrari wal imrari wa dhamm at-ta'wil da malaman da kuma suka kai matuƙa wajen al-iqrar tabbatar da siffofi wal imrar da gudanar da siffofin Allah a bisa yadda suka zo wa dhamm at-ta'wil da kuma yadda suke kyama suke Allah wadare da duk wata magana wadda ta bayu zuwa ga murde ma'anar wani wata siffa ko wani hadisi fa bayyana ha'ula'i niza'un wa khilafun shadidun waɗannan tattaruwan malamai da malamin Abata yace a cikin su akwai sabani da rikici mai tsanani wannan tun a zamanin su kenan kuma zamanin Ibn Taymiya da Zahabi din nan da zamanin shekara 200 kafin su da shekara 200 bayan su ma'ana tun daga wajen karni na 4 har zuwa karni na 10 zaka tarar wannan abin ya yadu sosai na da gingimu da fitintunu da sabawa juna da sabani tsakankanin malamai da bambancin mazhaba da bambancin aqida da bambancin masharabi kuma an yi wa juna ta'anniti iri daban-daban wanda yake son ganin cikakkun tarihi da labaran waɗannan sai ya koma littafai na tarihin zamanin na irin littafin Ibn al-Jawzi wato na tarihi kenan irin littafin shi Zahabi din irin Ibn Kathirin zaka ji suna bada labarin da gingimu da aka yi ta yau da gobe a tsakankanin mazhabobi tsakankanin malamai tsakankanin masana da gingimu da shigar gwamnati wani lokaci da goyen bayan ta wani lokaci da goyen bayan gaugau wawayen gari da sauransu kamar yadda kaga da gingimu basu fushi ba suna faruwa tsakankanin mutane a kungiyoyi a masallatai a tafiya a sauransu da sunan addini Allah ubangije tsare mu ma'a imanihim al-kull billahi malin yace tare da cewa dukkanin su fa sun yi imani da Allah gabaki ɗayan su suna imani da Allah babu wanda yake ƙaryata dayantaka Allah yace wa mala'ikati sun yi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi sun yi imani da tafan Allah wa rusulihi sun yi imani da manzannin Allah wal ba'th sun yi imani da tayar da matattu wal qadar sun yi imani da qaddara wal inqiyad lil kitabi kuma zaka ga kowa yana rankwafa ga abin da ya fahimta na alqur'ani baya saba alqur'ani da gangan was sihahi da kuma yana rankwafuwa ga hadisai ingantattu wal ijma'i yana rankwafuwa ga ijma'in musulmai wa ta'zimir rabbi yana girmama Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala in aka ci mutuncin Allah ko aka taba janibin Allah zaka ga da shi za a kwato wa addinin Allah yancin shi wa ijlali yana girmama Allah wa muraqabati yana kulawa da dokokin Allah amma kuma ya tarigima da yan uwan shi musulmai akan wani abu walin qiyadi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma yana jayuwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal khudu'i lahu yana risnawa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal muhafazati ala al fara'id yana yin sallolin shi biyar yana yin azumi yana yin zakka wa taharati yana yin tsarki in zai alula zai sallah sai alula in yayi janaba zai wanka wal ibtihali ila Allah kuma yana komawa zuwa ga Allah neman bukatunsa fil huda wajen neman shari'a wat tawfiqi da neman dace ma'az zakai wal ilmi tare da kuma ga basira kuma ga ilmi haka malamai suke a zamanin nan zaga ibnu al-imamu zahabi din nan yayi tarjuma da dama daga cikin su a cikin littafin sa siru alamin nubala tadhkiratul huffazi a cikin tabaqatul qurra'i da sauran littafai tarihul islami yana tarjuma su kuma yakan kawo irin tibatiban da suka samu kansu a ciki ko irin abubuwan da Allah ya jarabce su a matsayin su na bil adama na daga ainihin matsaloli Allah ubangiji ya gafarta musu gaba daya yace wa ba'dhum yata'ajjabu min ba'd sai kaga ma wani malamin yana mamakin wanin sa kaifa khalafa fi ta'wil as-sifat yana mamakin da akai ya akai malam wani da ake ganin shi da ilimi yayi kaza ko ya fadi kaza ko ya bada fatawa da abu kaza kama yata'ajjabu al-akhar shi kuma dayan yana mamaki minhu daga wannan wa min sa'ati ilmihi da fadin ilimin sa kaifa jamada ala isbatiha shi kuma sai mamakin ya akai wani shi kuma baya tawili nan ne wa aqarraha ya akai yake tabbatar da sufufin nan yadda suke baya so a taba su wa ba'dhum wani kuma yata'ajjabu min ha'ula'i wa min ha'ula'i yana mamakin su yan tawilin da yan isbatin kaifa lam yaskutu me yana si shuru kama sakatul jumhur kamar yadda asalin malaman farko suka yi shuru ba sa tattaunawa kan wani abuwa wa fawwadu zalika ila Allah wa rasuli suka far al'amarin zuwa ga Allah subhanahu wataala imamu zahabi dama yana da wannan matsala ta tafwidi kaga anan sai ya karkata zuwa gare ta amma abin da yake daidai abin da limaman farko da a'imma suka tabbatar shine tabbatar wa da Allah subhanahu wataala duk abin da ya tabbatar wa kanshi tabbatar mishi da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mishi a cikin hadisi ingantattu da sifofin jalala da kamala ba tare da tawili ba ba tare da tamthili ba ba tare da ta'tili ba ba tare da tashbihi ba laysa kamithlihi shay'un laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir a tabbatar da su kar a ce ai tafwidi domin tafwidi yana nufin a bar abin yadda yake haka a ce ba a fahimta ba ko da an fahimta Allah ya gafarta musu gabaki daya malam yace hatta innat tilmiza har sai kaga madalibi da ya ta'ajjabu min shekhi yana mamakin malamin sa ya akai malamin shi bai bi wannan tafarkin da shi yazo ya gano ba wal mafdula fihim min al-fadili ko na kasa ya dinga mamakin na sama da shi wa nahnu narju lil jami'il afwa mu ko su zahabi da yake malami ne na kirki malami ne na kwarai mai insafi mai neman al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tsira gaba ɗayan ta sai ce mu kuma narju lil jami'il afwa wal maghfira dukkanin malaman musulunci waɗanda suke da waɗannan sifofi da muka ji a sama ga ilimi ga bautar Allah ga tsoron Allah ga bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a wani abu cikin aqida ko fahimta ko masharabi ko manhaji sun samu wata matsala to muna musu fatan Allah ubangiji ya gafarta musu ya musu rahama da mu gabaki daya wa na'uddu khata'ahum muna kididdige kurakuran su cewa yan kankane ne ma'abazilil wasi muna iya kokarin mu wa husnul niyyati mun san cewa mun kirga kurakuran su cewa sun yi kokari sun yi abin da za su iya kuma mun yadda cewa niyyar su mai kyau ce fil usuli wal furu'i shay'an wahidan cewa a cikin usul da rassa na ilimi to wannan abu ne kwaya daya a'ani arbaba hadha an-naw'il ladina la mahida lahum anil kitabi was sunna ina nufin waɗanda suke da kurakurai amma kuma ba sa karkacewa daga bin sunna daga bin qur'ani al-imam an-nawawi al-imam ibnu hajar badruddin al-aini ga sanan da yawa ire-iren waɗannan malamai waɗanda malamai ne na sunna malamai ne na al-khairi amma a wani waje an same su da wani tuntube ko da wani abu da suka taso akai basu canza daga yadda suka samu al'umma su ko mutanen garin su ba so al-qadi ya da makamantan su Allah ya gafarta musu gabaki daya malan ya ci gaba da cewa wa amma bid'ul ibadati yace su ko bid'o'i da ake a cikin ibadoji a cikin sallah a cikin azumi a cikin zakka a cikin bukukuwa na addini wala adati da bid'o'i da suka yadu a cikin al'adu cikin harkoki na misali bikin aure bikin jana'iza bikin suna cikin sitara yayin dalibai su ka karatun alqur'ani musaffa da ake yi dan za a yi biki ko makamantan su ire-iren waɗannan bid'o'i da suka cakuɗe tsakanin al'adu da ayyuka na ibada wanda ba su shafi abinda aka kudirce ba yace fa khatabuha yasirun to wannan matsala ta kankanuwa ce wato in an kwatanta da waccan ta aqida kenan musulmai suna da bid'o'i da suke da dama a cikin ayyukan su na ibada saboda waɗancan kaidojin da muka ambata daga misali a Sheikh Al-Albani sun tabbata akan wannan abu ko dai hadisi ne masu rauni ko abu ne bai da asali ko malamai ne ɗan baya kawai suka ce mustahabi ne ko abu ne wanda yake al'adun kafirai aka saka shi cikin addini da makamantan su suna nan da yawa a cikin addinin musulmai shi to waɗannan da kuma a cikin al'adu cikin sutran mu cikin ainihin wato harkar suna an amana haihuwa cikin harkar biki in za mu yi aure cikin harkar mutuwa idan an mana rasuwa cikin harkar yau da kullun na zamantakewan harkokin karantawa yadda ake gudanar da makarantu yadda ake hulɗa da juna hulɗa da makwabta da sauransu duk akwai bid'o'i na al'adu wanda suka saba wa asalin al'adun musulunci shine yake fa katabu ha yasiru ga misalai katilawati jama'ati ina misalin bid'o'i a cikin ibada mutane da dama su taru suna kanta alqur'ani bi tatribin su dinga raurawa murya suna kada kai suna rawar da muryar su kamar suna kida wa bi azanihim su dinga kada wa azanihim da kuma kiran sallah shi ma wani kiran sallah da ake wanda za a dinga raurawa da murya ko kuma mutane fere da su kira wa salatun nisfi da kuma sallar nisfu min sha'ban wanda hadisi ne na mai rauni ko hadisi na ƙarya yazo cewa ga wata sallah ta musamman da ake a daren 15 ga watan sha'ban wal halawati fihi da kuma raba abinci a dafa abinci a rarraba a nisfu min sha'ban ko cika ciki wanda ake a ainihin 10 ga watan muharram ko ire-iren waɗannan ko azumin tsofaffi da ire-iren su wa amsali zalika da ire-iren waɗannan minash sha'arati na abubuwan da aka san mutane suna yi bukukuwa da ake ayi maulidin wane ayi maulidin wane ayi birthday ma wane da sauransu wal hay'at da wata shiga ta musamman da mutane suke yi da tunanin cewa wannan shigan addini ne wan niyyati da niyoyin da mutane suke yi na wasu ayyuka suna tunanin addini ne wal hawadith da abubuwan da aka kirkiro iri daban-daban ga sunan wa ashbahi zalika da ire-iren waɗannan malam yace walikulli walakin alkhaira kulluhu fil ittiba amma fa alkhairi gabaki dayansa yana cikin alittiba bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine dai asalin abin da muka ji tun farko din nan cewa abu sunna akau da bid'a walist wajtima'il kalima kuma alkhairi gabadin shi yana cikin haduwar musulmai akan gaskiya su hada kalmarsu ta gaskiya a wuri daya, su bar sabani, su bar rikici, su bar kawo bid'a, su bar suka juna, su bar barna. Allah ka sa mu dace. Malam ya ci gaba da cewa wa amma mushabahatul zimma, yin kama da ahlul zimma, kafirai wadanda ke rayuwa a cikin daularin musulmai, musamman a wancan zamanin nasu. Kafiran nan kristoci ne galibin su da yahudawa, suna rayuwa a kasashen nan nasu na Sham da Misra da makamantansu, kamar yadda kuma muke gani a kasashen mu. Muna rayuwa a wuri guda, a ƙasa guda, a ma'aikata guda da kafirai, musamman kristoci da makamantansu. Ba mu sani ba ko mun sani, biduni wa'ayin, unconsciously, sai muna ta kwaikwayon al'adunsu, muna shigar da su cikin al'adunmu na musulmai. Wasu ma har mun manta da asalin al'adun namu ne ko nasu. Fil miladi, koyi da kafirai a Idul Milad, wato Kirsimeti, a dinga koyi da su, mu dafa wa gidajenmu abinci, mu dafa wa ƴaƴanmu kayan Kirsimeti, ko mu dinga Happy Xmas da sauransu, muna buga knockout yanda suke bugawa, ko muna zuwa majami'arsu muna taya su biki, ko muna rubuta sakonni muna aika musu akan Facebook ko a gidajen jaridu, ko saboda muna aiki da su a wuri guda a ma'aikata, muna ta yin irin al'adunsu. Mu yi aure yadda suke yi, mu yi biki yadda suke yi, amare sastara irin na kristoci, mutane su yi anko irin na kristoci, a buga badujala irin ta kristoci, da duk irin wannan abin da gashi nan ya riga ya gama baza gari. Har ma in kana inkarin sa, sai a maka kallon ba kauye, ko wanda baka san abin da kake yi ba, ko wanda baka waye ba, ko wanda baka san zamani ba. Alhalin kuma duka munanan abubuwa ne. Wal khamis, da koyi da su game da abin da suke ce mishi al khamis, wato al khamisul muqaddas, holy thursday da suke cewa, ko covenant thursday, wanda suke yin shi tsakanin 19 zuwa a cikin dai watan Afrilu suke yin shi. Tarihin kamar da yake nunawa shine wannan alhamisuwa ita ce daren ta da daddare, ranar alhamis da dare, Isa almasihu alaihi salam ya ci abinci na ƙarshe wanda ya ci shi da sahabbansa, wanda suke ce mishi last supper, yani al-asha'ul akhir, da ya ci wannan abincin. Bayan cin abincin, sai ya sa aka dinga wanke kafafun, aka sa wani ruwa, kowa sai ya saka kafar shi a cikin ruwan, shi almasihu da kanshi ya wanke ma kafarka, ya wanke ma kafarka. Da aka gama wanke kafafun gaba daya, sai aka dinga zuzzubawa mutane ruwan kowa a jikinsa, wai da nufin za su samu soyayya juna, za a daina fada da gaba da juna. Wannan abin zaka ga har yanzu ana yin shi a Catholic da Protestant churches, da shi ake cewa alhamisu. Wannan naga ba a cika samun shi a nan yankinmu na Najeriya ba, saboda wasu ma ba su ma san meye ba. Ina jin har kristocin ma ba su cika yin shi ba, amma dai su a ƙasarsu ta Dimashku, ga alama irin wannan koyi da kafirai akan wannan abin ya yawaita. Wannan Nairuzu, da bikin An-Nairuz, irin bikin maguzawa wanda suke yi, wanda ake a ƙasar Farisa, buki ne na tuna ranar wato bautar gumaka. Fa bid'atun, wannan bid'o'i ne, wahsha, kuma mummuna, mummunar bid'a ce koyi da kristoci da kafirai. Al-Imamu Dhahabi na da littafi musamman Kankani, wanda in Allah ya so shi ma za mu samu lokaci mu yi ta'aliki a kansa. Kankani ne sunan shi, tashabbuhul khasis, khasis bi ahlil khamis, wanda shi kuma yayi shi ne musamman dan tsoratar da musulmai akan koyi da kristoci, irin abinda Ibn Taymiyyah yayi a cikin Iqtida' us-Siratal Mustaqim, duk da ke shi ya fadada koyi da dukkanin waɗanda aka hana koyi da su, Kirista da Yahudawa da kafirai da mushrikai da maguzawa da fasikai da mutanen banza da shedanu da duk wani wanda aka hana koyi da shi, sai da Ibn Taymiyyah ya taba a can. Wannan da zafi na Zahabi shi ma kankani ne, shafika ne ɗan kaɗan haka, yana da albarka ƙwarai da gaske. Malam ya ce fa in fa'alahal muslimu, idan musulmi ya je shiga cikin irin wannan bid'a, da shi ake bukin Kirsimeti, ko da shi ake jana'iza arna ta dayyunan, da tunanin wai addini yake yi, irin wato abin nan kenan, wahadatul adiyan, kokarin haɗe addinai, ko irin da zaka ga wasu masu kiran kansu da suna musulmai, duk ran da za a yi Kirsimeti sai su tafi wai suna taya kristoci bikin Kirsimeti, da tunanin hakan wai kokarin kawo haɗin kai ne tsakanin al'ummai daban-daban. Fa jahil, to wannan jahili ne yake yin haka, mai ilimi baya yin wannan. Yuzzaru, za a yi mashi tsawa a hana shi, wa yu'allamu, za a karantar da shi addini. Wa in fa'alaha hubban li ahli dhimma, in ko yana yi ne kawai saboda san waɗannan kristoci, wa ibtihajan bi a'yadihim, dan ya yi burgewa shi ma ya shiga harka a yi biki tare da shi, fa madhmumun aidan, to wannan ma abin zargi ne, domin Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba min alladhina utul kitaba wal kuffara ko wal kuffari awliya, kamar da Allah ya faɗa, kar ku riko da waɗanda suke wato suna daga cikin Yahudawa da Kiristoci da kafirai, waɗanda suke ganin addinin da kuke yi wasa ne, shiririta ne, kar ku dauke su a matsayin masoya. Ibn Ashur a cikin tafsirin sa a Tarihi wa Tanwin ya kawo wajen wato wajihi takwas akalla daga cikin wujuhu na koyi da riko da kafirai din nan a matsayin waɗanda suke masoya. Daga ciki abinda kawai bai haramta ba shine idan kana da iyaye Kiristoci ko kafirai, Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi aymun fala tuhuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, da Allah yake to zaka yi musu mu'amala mai kyau amma ba zaka bi su, amma duka sauran suna yawo tsakanin zindikanci ne da kafirci da bata da sabo da barna da ainihin kauce wa hanya ta gaskiya. Allah ubangiji ya gafarta mana, Allah ya tsare mu. Malam yace wa in fa'alaha adatan, idan ko yayi ne saboda al'adar garinsu ne, garinsu da yawan Kiristoci ko Kirista ne ma ya musulunta, wala iban da kuma wasa, rashin sanin mutuncin kai, rashin sanin darajar kai, wa irda'an li iyali, ko dan ya yardar da iyalansa, hala yana da mata Kirista ko tana da ƴan uwa Kiristoci ko yayan shi suna da abokai Kiristoci ko yana rayuwa inda Kiristanci yake da galaba ko ogan shi a office Kirista, wa jabril atfali, ko dan ya daure ma yara zakatunsu, kamar yadda ake samu irin wannan matsala a birane, akwai birane irin Abuja da makamantansu, zaka ga ranan Kirismeti dole a ba yara dama su tafi park, dole a yanka musu rago ko talatalo da yawa su ci yadda zasu ga makwabtansu da ƴan makarantarsu suna yi. To irin wannan fa hadha mahallu nazari, malai yace wannan sai an tattauna akan shi, sai an tsaya an yi bincike, duk da yake guje mushi shi yafi. Amma idan mutum ya aikata haka ko ya samu kanshi a wani yanayi da ya aikata haka, to za a duba wa innamal a'malu binniyati, me yasa yayi, ta yi ya shiga cikin wani kunci ne ko jahilci ko wani neman mafita ko in Allah ta taqu minhum tuqa da makamantansu, yana neman ya kare kanshi ne daga sharrinsu. Wal jahilu, mutumin da yake jahili bai san abin da yake ba, bai san ilimi ba, yu uzuru, za a bashi uzuri ne, wa yubayyanu lahu, za a bayyana mishi wajihin gaskiya, bi rifqin, amma cikin tausasawa, wallahu ta'ala a'lam, Allah shi ya fi sanin daidai. Wannan shine karshen littafin nan. Sai malam mai kwafa littafin ya ce wa katabtu hadhihi nuskha min khatti mu'allifiha al-hafiz adh-dhahabi wa qubilat ala khatti, na rubuta wannan littafi na kwafe shi daga khattin wato shi malam al-imam adh-dhahabi, kuma an gwada wannan kwafin nawa da ainihin asalin kwafin shi, wanda yake nuna ga wannan kwafi ne mai kima ta biyu kenan a babi na tahqiqi. To a ƙarshe abin da nake so in ce mana ƴan uwa masu albarka shine, in muka kalli littafin nan zamu iya fitar da khulasa na ainihin wato darsan da muka koya daga gare shi. Wannan littafi na juz'un fi tamassuki bi sunan, kankanin littafi ne mai albarka. Kokarin da malamin yake shine mana nasiha akan riko da sunna da gujewa bid'a, kuma bid'a dukkan bid'a a cikin addini. Mun ji cewa kokarin fassara bid'a a ce akwai kyakkyawa akwai mummuna, wannan fassara ce ta malaman baya ba malaman farko ba, kuma abinda ya bayyana na bincike shine wanda suka ce dukkanin bid'a in dai a cikin addini ne bata ce sun fi dacewa da gaskiya fiye da wanda suka ce a raba ta zuwa ga kyakkyawa da mummuna ko a raba zuwa ga wajibi da mandubiya da sauransu. Sannan mu tsaya mu kalli menene ma'anan dalal da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu bid'atin dalala. Wata kila mun fahimci me ake nufi da dalala, to za mu tsara kiyayar bid'a, kar ai ta rigima da mu akan abu kaza an ce bid'a ne, muna cewa wallahi sai mun yi ba mu yadda ba, domin za mu sa kanmu a cikin sawarwari ne da ainihin kan tafi maso mu asara. Idan muka kalla ko da a takaice kwarai Qur'ani, kafin Al-Qur'ani jama'a, yaran Larabci aka ce bid'a suka ce shine su'ut tasarrufi, mummunan aiki, fi shay'i, yin abu ba daidai ba, wa ijra'uhu ala ma yasu'u aqibatu, da kuma yin abin da zai iya kawo mummunan consequence. Suka ce akwai al-haira, rudewa, wal 'udul an sawab, da karkacewa daga gaskiya. Kaga kuna aka baka aka ce wannan shine dalala, ba abin da zaka ce kana ganin shi ka ce wallahi sai ka fada bane, ana ce maka ga wuta kana ce a'a ba wuta bace. A shari'a suka ce ad-dalal huwa al-bu'd an at-tariq al-mustaqim, bata in aka ce ad-dalal shine karkacewa daga hanya madaidaiciya, wanda kullun kake addu'a kana cewa ihdinas siratal mustaqim, sai zama aikin ka kuma kullun kokarin kauce ma wannan hanya kake. Yace sawa'un kana zalika al-bu'd kaseeran aw qalilan, shin ka karkace ne sosai ka ba hanya gaba daya koko ka dan sauka ne shoulder ka dan kana rawa kana dawowa wa sawa'un kana amdan wannan kuskuren da gangan kai shi aw sahwan ko rabkan nuwa aw khata'an ko kuskure kalla mu ga alqur'ani ya nuna alama zuwa ga waɗannan abubuwa akwai bata kuda ta zama an kira ta da suna dalal amma sakamakon ta kafirci ne kamar da Allah yake cewa am turiduna an tasalu rasulakum kama su ila Musa min qablu sai Allah yake wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dalla sawa as-sabi kaga aka ce wanda ya canza kafirci ya bar mu imani ya rike kafirci faqad dalla ya karkace haka da Allah yake cewa wa man yushrik billahi faqad dalla kaga shi ma aka ce wanda ya shirka to ya bata to batan nan ita ake gujewa wani batan kuma tana iya zama sakamakon saban Allah ma'asiya kamar mene kamar da Allah yake cewa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim sai Allah cin yace wa man ya'si Allah wa rasuluhu faqabbala wa man ya'si Allah wa rasuluhu wanda ya saba wa Allah da manzansa cikin azabu kenan faqabbala sawa as-sabi wani batan tana iya zama sakamakon al-butlan mummunan aiki da bid'a ko shirka shine irin fadin Allah qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a sai Allah karshe yake cewa wato inda yace alladhina dalla sa'yuhum wanda aikin su ya lalace fil hayati dunya wannan wanda yake abinda Allah bai sa shi ba ya bata aikin shi bai sani ba hakanan hatta mantuwa da ghafla ko jahilci yana iya kai mutun zuwa ga bata kamar yadda yake qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dalli na aikata wannan abun ina cikin bata isa Allah yake wa manzala sallallahu alaihi wasallama yana mishi daga cikin minnonin da Allah ya mishi kicewa wai wazalaka ballan fahada kaga ba akan kafirci yake ko shirka ko bata ba a bai da ilimin da Allah ya bashi ne daga baya Allah ya cikira wannan da suna dalal dan haka waɗannan su ne abinda a takeice ake ce mabata to wa zai so yana ji yana gani ya fada waɗannan babu musulmin da yaso yana ji yana gani ya fada wannan dan haka san da ake ce maka kaza bid'a ne ana ce maka wannan hanyar bata ce yi kokari ka kauce mata kada ka ce dole sai ka kawo mata hujja alhalin bata da hujja a cikin addinin Allah ina fata mun gane sannan mun gane cewa akwai mutane da dama da suka bata sakamakon bid'a suka zama wato akan tafarki mummuna sannan kowane musulmi sun musulmi gaba ɗaya sun hada akan kyaran bid'a sai dai inda suka yi sabani defining din wace bid'a ce abin kyara sannan abu da yafi dacewa da kai musulmi shine ka bi tafarkin magabata annabi da sahabbai da tabi'ai ka guje wa duk wani tafarki wanda ba nasu ba wannan shine zai baka haske da tsira da dacewa da abin da yake shine daidai da kuma buƙatuwa zuwa ga ilimi mai zurfi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda in ba a san ilimin ba ba za a iya bin sunnar ba sannan kuma mutane ba su gushe ba suna sabani tun zamanin farko har yanzu in babu ilimi ya zai ka gane me daidai a cikin sabanin mai hankali shine wanda ya bi al'amarin mutanen farko shi yasa abin yake da wahala annabi ya ce kaman wanda ya rike kalqabi da alal jamri kaman wanda ya rike wato jangarwa shi akwai bidiyoyi wanda suka yi mutun kafirci akwai wanda suka yi mutun ya zama malamai suna sabani akan musulmi ne ko kafiri akwai wanda suka yi akan sabo kawai akwai wanda suke mummunan tafarki ne al'ada ce mummuna ne akwai bidiyoyi waɗanda suke a cikin mu'amalolin mutane akwai bid'a take ibafiyya akwai da bid'a take wanda mustaqilla wata an ƙara ne a cikin addini akwai abin da ma sai aka ƙara wani wata kuma wanda gabaki ɗayanta sabon abu ne aka kawo ba a san shi a cikin addinin musulunci ba akwai misali da dama na bid'o'i waɗanda mun ambaci wasu a cikin tattaunawar da muka yi irin na jagaban su wanda yafi komai zama mahallin rikici shine wannan bid'a ta maulidi irin bidiyoyin nan na manaratu da ake sakawa masallatai da irin su carbi din nan irin bidiyoyin saukar karatun alqur'ani da bukukuwa ire-iren waɗannan amfani da wasu salo na abubuwa a salloli musamman yawaita masallatun juma'a wanda baya daga cikin sunna shi ma da yawaitar abin nan da yin maida hudubun juma'a su zama ba irin yadda aka san sa a zamanin farko ba tsawaitawa ko yin su da wasu yarurruka tutur ko babu ma ambaton Allah a ciki da bidiyoyin da suka shafi jana'izuji da wanda suka shafi bukukuwa wanda suka shafi abin nan addu'o'i da zikirori da hanyoyin abin nan yin ruqya da makamantan su ga sunan dai burjik malamai sun tarbuta tafai iri daban-daban akan su tun zamanin da har zuwa yanzu abinda nake fada anan nake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin abinda muka fada wanda ya kasance daidai wanda ya zama kuskure karancin ilimi da mantuwa ko rashin sani mai zurfi Allah ubangiji ya gafarta mana ni da ku Allah kuma ya tsare mu daga sharrin bid'a da barnatta da Allah ka samu kasance cikin mabiya sunna da masu hankuro da ita Allah kuma ka samu tsira a duniya da lahira ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ka gafarta wa malaman mu da suka gabace mu da iyayen mu waɗanda suka koyar da mu Allah ka saka musu da alkhairi Allah kuma ka samu mu cika da imani ina fadan wannan nake cewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته